الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna 26 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 27 ga watan 2 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramta hasada wanda in aka ce hasada tuntuni mallan ya sanar da mu hakikanin hasada a farkon baba kamar yadda yake fada wa huwa tamanni zawali ni'mati an sahibiha sawa'un kanat ni'mata dinin aw dunya malan yace in aka ce hasada shine gurin gushewar ni'ima gabarin wanda Allah subhanahu wataala ya jaddada masa ni'ima gurin gushewar ni'ima gabarin mai ita ma'abucinta sawa'an ni'ima ce wanda take ta addini ko ni'ima ta rayuwa Allah ya jaddada ma bawansa ni'ima ka ringa gurin cewa ina ma a ce wannan ni'ima ta gushe kai da shi kun zama daya wannan shine ake kira da hasada sawa'an ni'ima ta addini misali mutun ne Allah ya azurta shi da ilimi na addini ko mutun ne wanda yake mai kokarin ibada ka ringa gurin ya dena kai da shi ku zaman to dai ka gune masa ko abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah ya bashi wani matsayi ko Allah ya albarkace shi da dukiya ko da yaya da abin da yake kama da haka wannan shine ake kira hasada wanda bayani ya gabata hasada babban laifi ne daga cikin manyan laifuka an gane ko babban laifi ne daga cikin manyan laifuka wanda shine laifin da wato iblis Allah ya la'ance shi ya saba ma ubangijinsa subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya umarci mala'iku gaba ɗaya cewa su yi sujada ga Adam a lokacin nan shi iblis yana cikin jama'a ta mala'iku amma ba mala'ika bane dukkan mala'iku gaba ɗayansu suka duka suka yi sujada ga annaba Adam kamar yadda ubangijinsu ya umarce su illa iblis aba wastakbar banda iblis shi ya ki ya duka ya yi sujada ga annaba Adam ya yi girman kai ga ubangijinsa don haka Allah ya faɗa wa kana minal kafirin sai ya zamanto daga cikin masu kafirci ma ubangijinsa to wannan me ya kai iblis me ya kai iblis ya ki dukawa ya yi sujada ga annaba Adam hasada ce domin Allah ya fifita annaba Adam akan mala'iku Allah ya sanar da shi abinda mala'iku ba su sani ba kuma ubangiji ta'ala yace da mala'ikun gaba ɗaya su duka su yi masa sujada to wannan ni'ima da Allah ya ma annaba Adam iblis su yi gune Allah ya zaunar da Adam da matarsa Hawwa gidan aljanna ya gadi cewa annabi Adam ya fifice shi kamar yadda Allah ya fifita Adam kin akan mala'iku, sai ya ringa kai kawo, sai ya gusar da, sai ya zamanto sababi game da gushewar wannan ni'ima da Allah ya ma annabi Adam, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Baqara da suratul Araf da suratul Taha da kuma can cikin suratul Sa'd. Bayani ya gabata hasada cuta ce ta Yahudu, kamar yadda malam ya zo mana da ayar da take tabbatar mana cewa hasada sifa ce ta Yahudu. Ubangiji ta'ala na faɗa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima. Aya ta biyu na cikin suratul Baqara, wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Wadda haka dun mai hankali mumini zai kyamaci sifa daga cikin sifofin Yahudu, to hasada cuta ce ta Yahudu, Allah ya kare mu. A takaice bayani ya gabata akan baban, yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu nahyi an tajassusi wa tasammu'i li kalami man yakrahu istima'a. Qala Allahu ta'ala, wa la tajassasu. Wa qala ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهجره. التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وإرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت أورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. ما لم الله يجيك أنسى نافعه. Wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hani game da bincike da rahoto game da wato aibukan jama'a. Mutum ya ringa bibiyar sai ya san miwane yake ciki domin ya gano wani laifi nashi ya ringa yadawa wannan haramun ne shine ake kira at-tajassus wanda in aka ce at-tajassus kamar yadda malamai suka fada shine al-bahsu an auratil nasi wa ma'ayibihim wa tatabbu'i zalik wato bincike game da al'aura ta mutane in aka ce al'aura ma'ana abinda in ya bayyana zai iya kunyatar da su da duk wani aibi mutum ya ringa bibiya sai ya san laifi na jama'a to wannan shine ake kira at-tajassus wanda shi wannan rahoto Allah ya haramta mana shi da nassi na al-Qur'ani haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sun wuce al-safa za mu ga kadan daga cikin su wanda malam yazo da su a karkashin baba gaba ta biyu sai yace wattasammu ili kalami man yakrahusti ma'a wato da kokarin sauraron zancen mutumin da yake kin wani ya ji zancen sa kamar misali mutane suna hirar su ba sa son wani ya ji kai kuma ka ringa kokarin sai ka san menene suke fada ka ringa satar abin da suke yi so da yawa zaka ga jama'a suna hirar su wanda ba sa son wani ya ji wani sai ya rako sai ya kauda kai kamar wani abu yake can wani sha'anin shi daban shi kuma satar zancen su ne yake wali iyazu billahi wanda kar mu manta hadisi ingantacce ya gabata duk wanda yake kokarin satar zancen mutane waɗanda ba sa son wani ya ji zancen su to a ranar kiyama sakamako za a dura masa narkakkar dalma a kunnan shi wal iyazu billahi shine ukubar da Allah zai masa dalma wadda aka narkar da ita a cikin wutar jahannama wal iyazu billahi ita za a dura masa a kunnan sa sakamakon satar zancen mutane waɗanda ba sa son wani ya ji zancen su to shine anan malam yazo mana da fadar Allah subhanahu wataala ayan na cikin suratul hujurat wala tajassasu ubangiji ta'ala yake cewa kar ku ringa bincike game da aibukan jama'a domin aka ce at-tajassus shine bincike game da aibukan jama'a ka ringa bibiya sai ka san menene laifin su to wannan hani ne kai tsaye daga Allah subhanahu wataala cewa haramun ne ga mumini ya ringa bincike game da aibin yan uwansa musulmi ka ja bakin ka ka kare abin da ya bayyana na dan uwanka musulmi shi kanshi ba so ba ake kai ta gaba kana ta yayatawa abin da ake bukata ka rufa ma dan uwanka asiri kamar yadda sakamakon duk wanda ya rufa ma dan uwansa mumini asiri abin da zai iya kunyata ka koye ka ki fada to ubangiji ta'ala zai rufa maka asiri a duniya da lahira kamar yadda yazo hadisi na cikin sahihu muslim wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhira duk wanda ya suturce musulmi Allah zai suturce shi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira wai in har malamarin ya bayyana gare ka amma in bai bayyana ba gare ka haramun ne ka ringa bibiya sai ka san miwa ne yake ciki domin ka gano laifin sa kai gaba kai ta fada shi ne anan ubangiji ta'ala yake cewa wala tajassasu wato kada ku ringa bincike game da aibukan mutane wanda Hausawa suna fada shi fa laifi tudu ne sai in ka ketare naka kake hango na wani an gane ku babu wani wanda yake kubutacce game da aibi kenan in har kana ganin cewa wani yana da aibi to kai ka binciki kanka a farko ma aibi nawa kake da shi kafin ka samu aibi ɗaya na wani naka inda zaka bincika ka samu da sama da aibi 10 kamar yadda kake bincike game da aibin wani kai yanzu ka so a ce ana bincike game da aibin ka a fito fili ana fada to yadda kai ba ka so a ringa bincike game da aibukan ka kai ma kar ka yi bincike game da aibukan jama'a shine yace wala tajassasu kar ku ringa bincike game da aibukan ƴan uwanku musulmi haramun ne domin hani ne daga Allah subhanahu wataala dan haka me irin wannan hali me ake kiran shi a larabci shine aljasus aljasus ɗan rahoto kenan wanda zai ringa bincike sai ya san mi mutane suke ciki abubuwan da zai ringa aibanta su sana aya ta biyu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu ubangiji ta'ala yace waɗanda suke cutar da mu'minai maza suna cutar da mu'minai mata bighairi maktasabu ba tare da abinda suka tsururta ba ubangiji ta'ala yace faqadi hitamalu buhtanan tabbas wato sun dauki wani yanke wanda yake na ƙarya wa isman mubina da zunubi wanda yake mabayyani a fili wanda zai ringa kokarin cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ubangiji ta'ala yace tabbas ya yanki wata ƙarya kuma ya dauki zunubi wanda yake mabayyani ma'ana laifin sa laifi ne mai girma a gun Allah subhanahu wata'ala wanda kaga bincike game da aibukan jama'a cutar da mu'minai ne duk wanda zaka ringa bincike game da aibukan sa ka fito fili ka faɗa to wannan cutarwa ne cutar da mu'minai ku haramun ne wannan kashedi ne da barazana ubangiji ta'ala yake yi ga duk waɗanda suke cutar da mu'minai da duk wani nau'i wanda yake na cutarwa wanda kar mu manta ayata mai maitu a babukan da suka wuce dan haka kuma a ƙarƙashin wannan baban za ta iya zama shi yasa malam ya zo da ita domin bincike game da aibukan jama'a wannan cutarwa ne nau'i ne wanda yake na cutar da mu'minai cutar da mu'minai ku haramun ne sannan malam sai ya zo mana da hadisi na farko a ƙarƙashin baban hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum waz-zanna manzon Allah yace ku kiyayi zato an gane ko wani zato ake nihi anan adh-dhannul marjuh domin zato kala biyu ne akwai adh-dhannur rajih akwai adh-dhannul marjuh adh-dhannur rajih wannan ana gina hukunci na shari'a akan sa kamar yadda a can cikin suratul baqara ni Allah yake faɗa fa in qallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wannan ana kiran shi adh-dhannur rajih to anan adh-dhannul marjuh zato wanda yake abin rinjaya wanda shine ake kira da tuhuma to ubangiji ta'ala yace ku kiyaye shi lafazin iyyakum anan ismu fi'lil amri ma'ana ihdharu dhanna ma'ana ku kiyaye zato manzo Allah sai yace fa inna dhanna wato domin shi zato manzo Allah yace akzabul hadisi wato shine mafi ƙaryan zanci shine mafi ƙaryar zanci saboda duk wanda zaka ringa zaton ayi abu kace a ina zaton wani ne yayi kaza ina zaton wani ne yayi kaza to wannan shine mafi ƙaryar zanci saboda tuhuma ce kake wanda inda za a bi diddigi sai kaga lamarin ya bayyana ba haka bane ba sai kaga lamarin ya bayyana ba haka bane to shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana jan kunni duk abin da ka san ba ka da tabbas to ka ja bakinka ka kyale ayi abu ka ringa cewa ai ina zaton wani ne yayi kaza kenan kana tuhumar sa baka da tabbas kuma galibin wannan zato inda za a bi diddigi ayi bincike sai kaga galibi an samu cewa ba haka bane ba to shi yasa anan yace iyyakum waz-zanna wato ku kiyayi zato manzon Allah sai yace fa inna dhanna domin zato aka zabula hadisi shine mafi ƙaryar wato labari shine anan wani hadisin rasu da yake yawo na cewa adh-dhannu dhanbun walau kana haqqan duk da cewa ba haka ba suke faɗa sai a ce adh-dhannu dhanbun walau kana walau adh-dhannu mun suke cewa adh-dhannu dhanbun walau kana haqqan wai zato zunubi ne koda ya kasance gaskiya ne wannan dai ba faɗa bace ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko in ma kana so ka faɗa wannan hadisi shine zaka iya kafa hujja da shi iyyakum waz-zanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadis ku kiyayi zato domin zato shine mafi ƙaryar labari. Me ake nihi zaton? Kamar yadda bayani ya gabata shine tuhuma. Wannan Allah sai ya ce wala tahassasu, wato kada ku ringa sauraron zancen mutane alhali suna masu kin wani yaji zancen su. Shine ake kira at-tahassus. At-tahassus shine wato neman labaru na mutane, kawai so kake ka ji labarin cewa mutane sun faɗi kaza kuma alhali su ba sa son wani yayi. Da haka kaga wannan wata riga ce ta yan jarida wanda su kawai a kullun boye-boyen da ake duk wani labari da ake boyewa to su ma suke su ji su fito su bayyana, kuma alhali su waɗanda suka yi wannan abu ba su san wani ya yi. Wal iyazu billahi, shi ne ake kira at-tahassus, ƙoƙarin jin zancen mutane waɗanda suke kin wani ya ji zancen su, ka ringa neman sai ka ji domin ka fito ka faɗa, shi ne ake kira at-tahassus. To shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani ya ce wala tahassasu, wato kada ku ringa bibiyar labaru na mutane, ma'ana mutane zancen su ku ringa kokarin sai kun ji menene wace waina ce suke toyawa domin ku fito kuma ku faɗa, to wannan haramu ne. Shine ake kira at-tahassus. Duk mutumin da ka san yana kin wani ya ji zancen sa, kai ka ringa kokarin sai ka nemi labaru sai an faɗa maka ai kaza ne aka yi domin ka fito ka faɗa, to wannan haramu ne. In shi mutumin ya kiraye ka kai dan jarida yace ka bashi mikro yayi bayani, wannan kuma can gare ku. Amma su zo su shiga su yi wani taro ana koye-koye, ka raba ka je ka nemi wani ya tsegumta maka ga abin da aka yi, wannan haramu ne. Shi ne ake kira at-tahassus. Kina amma sharadi ya zamanto mutanen suna kin wani ya ji zancen, amma in daman so suke wani ya ji a fito a faɗa, wannan kuma can gare su. Sai ya ce wala tajassasu, manzon Allah ya ce kuma kar ku ringa bincike game da aibukan mutane. Mu gane akwai bambanci tsakanin at-tahassus da at-tajassus. Idan aka ce at-tahassus neman labaru na mutane alhali suna kin wani ya ji zancen su, shine ake kira at-tahassus. Amma in aka ce at-tajassus bincike game da aibukan jama'a, kenan sun ga musu taka su tarabu. Da shi at-tahassus da at-tajassus sun yi tarayya a wajen bincike, amma a ina suka bambanta? Shi at-tajassus neman aibi na mutane ne, abinda za ka ji na aibin jama'a ka fito fili ka faɗa domin ka aibanta su, wannan shi haramu. Shi kuma at-tahassus neman labaru na mutane alhali suna kin wani ya ji zancen, kai ka ringa kokarin sai ka ji domin ka fito ka faɗa, to wannan haramu ne, duka baya halatta. Sai ya ce wala tanafasu, manzon Allah ya ce kada ku ringa hamayya da juna, kuna takara kuna gasa, manzon Allah ya ce kar ku yi. Idan aka ce at-tanafus shine yin hamayya da juna, ita hamayya akwai inda take halatta akwai kuma inda bata halatta. A inda hamayya take halatta akan aiki na alkhairi, aikin da zai iya zame ma bawa guzuri a makomarsa lahira, to anan ne ake buƙatar a yi takara. Idan kaga mutum yana famar aiki na alkhairi, to kai yi hamayya da shi ka ringa famar sai ka fi shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu, game da al'amari na lahira neman dacewa da aljanna, Ubangiji ta'ala ya ce masu hamayya su yi hamayya, masu takara su yi takara. Amma abin da ya shafi lamari na duniya haramun ne mu'mine su ringa takara suna hamayya da juna. Hamayya da juna akan lamarin duniya shine ya halakar da waɗanda ke gabaninmu na al'ummu, suka ringa cin kansu suna faɗa da juna suna zubar da jinin juna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. dan haka anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tanafasu kada ku ringa hamayya da juna kuna takara da juna kenan akan lamari wanda yake na duniya amma akan lamari na lahira to ana buƙatar mu'minai ya zamanto suna gasa da juna in kaga mutum yana da kokarin ibada to kai gasa da shi ka ringa famar cewa sai ka zarta shi kaga mutum yana azumin litinin da alhamis to kai kokari ka zarta shi in kana da kokarin da zaka ringa azumi na annabi Dawud yi yau kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta idan kaga mutum yana kokarin ciyar da dukiyarsa akan hanya ta daukaka addinin Allah to kai ifamar cewa sai kai hamayya da shi kuma sai ka zarta shi wannan shine abin da ake bukata shine yace wala tanafasu manzon Allah yace kar ku yi hamayya da juna akan dukkan lamari wanda ya shafi duniya sai yace wala tahasadu manzon Allah yace kuma kar kuma junan ku hasada Allah ya ma dan uwanka mumini wata ni'ima ka ringa gurin ni'imar ta gushe ku zamanto daidai manzon Allah yace kar kai kai kar ka ma dan uwanka mumini hasada kuma shi ma kar yayi maka saboda hasada haramun ce kamar yadda bayani ya gabata shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halimu sannan sai yace wala tabagadu manzon Allah yace kar ku ringa kiyayya da juna haka kawai ka hura ma dan uwanka mumini karan tsana bai taka maka ba bai zubda maka ba ka ringa kiyayya da shi wannan haramun ne baya halatta ka ki dan uwanka mumini shi ma baya halatta ya ki ka ana kiyayya da mutum amma ya zamanto kiyayya ce saboda Allah kuma zaka kishi gwalgwadan keta dokoki da alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in kaga mutum ne wanda yake maras da'a ga Ubangijin sa mai aikata ayyuka na sako to kana iya kin shi kiyayya ce saboda Allah kuma ka kishi gwalgwadan wato wannan aiki na sako da yake ba kiyayya ba zaka yi masa kwata-kwata yadda kake kin kafiri baya halatta bakin gwalgwadan saban Allah shi bakin gwalgwadan kiyayyar da zakai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa awsaqu urul imani alhubbu billahi walbughdu fillahi mafi kwarin igiya ta imani manzo Allah yace kauna saboda Allah alhubbu billahi kauna saboda Allah walbughdu lillahi da kiyayya saboda Allah kake mutum saboda Allah wannan ibada ce to amma saboda lamari na duniya haka kawai ko kuma tsana haka kawai mutum bai taka ma bai zubda maka ba ka hura masa karan tsana wannan haramu ne baya halatta ga mumini ya kidan uwansa mumini sanan sai yace wala tadabaru manzon Allah yace kar ku ba junan ku baya ma'ana kar ku yi gaba da juna gaba in ta wuce kwana uku haramun ci masu gaba duk aikin da suke aikatawa na ibada ubangiji subhanahu wataala yakan jinkirtar da wannan yakan fada a jinkirtar da wannan aiki nasu har sai sun sasanta da juna kamar yadda hadisi ya gabata a duk ranar litinin da alhamis akan bujuro da ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah yakan gafarta ma bayinsa amma banda wanda suke gaba da juna ubangiji ta'ala yakan fada ga mala'ikunsa ku jinkirta ayyukan su ku koma da su sai sun sasanta da juna Allah ya haramta musu wannan gafara da mu'minai da suke samu a duk ranar litinin da alhamis to dan haka bayani ya gabata ita gaba halakci tsawon kwana uku amma radda kwana uku ya cika ka nemi dan uwanka musulmi ku sasanta a mai da shakadu akan wannan rashin zuttuwa da kuka samu wanda kuma sallama tana fitar da mutum daga gaba ka je ka same shi kai masa sallama wani muna lafiya assalamu alaikum ya kwana biyu ya ayyuka ya harkoki ya kasuwa ya yi lafiya su kalauta wannan ya fitar da kai daga gaba amma in akwai danganta tsakankaninka da shi da zumunta sallama ba ta fitar da kai daga gaba sai ka ci gaba da sadar da wannan zumunta da Allah ya dora maka tsakaninka da shi shine anan yace wala tadawaru karku ba junanku baya ma'ana karku yi gaba da juna gaba ta wuce kwana uku haramun ci sannan manzon Allah sai yace wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna kamar yadda ubangijinku ya umarce ku an gane ko Allah ya umarce mu da cewa mu zama ɗan uwan juna al'adar ƴan uwan juna shine kaunar juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yu'minuna Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim Ubangiji ta'ala ya ce mu'minai maza da mu'minai mata junansu masoya juna ne an gane ku junansu masoya juna ne to kaga kasancewar ƴan uwan juna al'adarsu da ɗabi'arsu kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da su shine kaunar juna da taimaka ma juna da tausaya ma juna haka Allah ya umarce mu kamar yadda Allah ya faɗa innamal mu'minuna ikhwatu kusan da cewa mu'minai kadai wato ƴan uwan juna ne to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum ku zamanto bayin Allah ƴan uwan juna masu kaunar juna masu tausayin juna masu taimaka ma juna kama amarakum kamar yadda ubangijinku ya umarce ku sai yace al muslimu akhul muslim manzo Allah yace shi muslimi dan uwan muslimi ne musulmin da ke rayuwa a bangon duniya na gabas da musulmin da yake rayuwa a bangon duniya na yamma ƴan uwan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya suke tsintsiya ce madaurinki daya abin da ya samu dan uwanka musulmi duk inda yake a fadin wannan duniya na farin ciki da murna kai ya sama kai ma kai farin ciki kai murna kai walwala ka taya shi addu'ar Allah ya dawwamar masa da wannan ni'ima abin da ya samu dan uwanka musulmi na rashin dadi to haƙƙi ne a kanka ka kawo masa taimako da agaji domin fitar da shi daga cikin wannan matsala kuma ka tabbata cewa wannan abin rashin dadi da ya samu dan uwanka musulmi kai ya sama kamar yadda zaka ringa famar fitar da kanka daga cikin kangin da ka fada dan uwanka musulmi in ya fada cikin wani kangi dole ne ka taimaka masa bakin kokarin iyawarka domin fitar da shi in abin da ya shafi dukiya ne ka taimaka masa inda karfin jiki ne ka taimaka masa in baka da hali kai masa addu'a cewa Allah ya yi masa tsananin da yake ciki kuma ka same shi ka dan jajanta masa ka dan bashi hakuri ka yi masa kalmomi waɗanda za su kwantar masa da hankali su sanyaya masa abin da ya same shi na rashin dadi shine yace al muslimu akhul muslim muslimi dan uwan muslimi ne kenan ƴan uwantaka ko yadda aka santa kamar yadda bayani ya gabata shine kaunar juna da tausayin juna da taimaka ma juna kenan dole ne matsayin mu na mu'minai mu kaunaci juna mu taimaka ma juna mu tausaya ma juna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gina mu akan haka ya ɗabi'antar da mu akan haka kuma ya umarce mu sai yace la yuzlimuhu kada musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi an gane ko hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yuzlimuhu kada ya zalunci dan uwansa musulmi ma'ana karka tauye masa wani abu wanda yake na haƙƙinsa duk abin da ka san in kai akwai zalunci ga dan uwanka musulmi to ka tabbata haramu ne kai ba ma musulmi ba hatta da kafiri baya halatta ka zalunce shi saboda zalunci kwata-kwata haramu ne kafin Allah ya haramta mana zalunci farko sai da ya haramta ma kansa a cikin hadisi na Abu Dharr Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi ne al-Qudsi Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada yake cewa ubangiji mai girma da daukaka na fada ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu yakubayi na ubangiji ta'ala yace ku san da cewa na haramta ma kaina zalunci don haka kuma na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakanin ku dan haka fa da zalumu ubangiji ta'ala yace kar junan ku ya zalunci juna dan haka hatta da kashiri baya halatta ka zalunce shi ba ma dan uwanka musulmi ba shi ne manzon Allah yace la yuzlimuhu kada ya zalunce shi ma'ana kar ya tauye masa wani abu na haƙƙin shi kar ka zalunce shi a rayuwarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa ko iyalinsa wala yakhzuluhu manzon Allah yace kuma kar ya masa kafar angulu shine wato makalkashi ya zagon kasa da sabula dan uwanka musulmi kaga ya sa wani al'amari gaba zai ci ma gurin sa sai kai kokarin yi masa makalkashi ya domin ya samu cikas ko kuma ka san ga hanyar da ya kamata ya bi wanda kai ka sani ka fada masa zai taimaka masa ya ci ma gurin shi sai ka ja baya ka kyale to idan kai haka ka masa sabula ka masa kafar angula haramu ne dan uwanka musulmi in kaga ya sa wani lamari gaba kai kana da kibra kwarewa akan al'amarin ka san yadda za a yi ka taimaka masa da shawarwari domin ya cimma burin sa to kar ka kyale shi idan ka kyale shi kayi masa makarkashiya kayi masa sabula shine anan manzon Allah ya ce wala yakhzuluhu kada ya tabar da shi ma'ana karya masa makalkashi yayi masa sabula in kaga dan uwanka musulmi ya sa wani lamari gaba lamari wanda yake na alkhairi to yi kokari ka taimaka masa in ma ta hanyar shawarwari ko ta hanyar wani abu ne wanda zaka kawo masa agaji domin ya cimma burin sa duk abin da ka san zai iya zame masa cikas akan wannan lamari da yasa gaba to yi kokari wato kai masa nasiha kamar misali kaya ne zai saya ka tabbata kayan nan in ya saya fa kaya ne wanda za su rike masa wuya ba kaya bane ba wanda ake sayan su in ka kyale shi ya saya kayi masa makalkashiya kayi masa sabula dole kai masa nasiha wannan ya kamata a ce ka dan canza wannan lamari fa baya tafiya ko yazo ya shawarce ka kuma bai shawarce ka ba yana son zai fara wata kasuwa ka tabbata lamarin kuma al'amarin baya ja baya tafiya to anan ka kyale shi sai ya zurmu sannan kuma a zo a ringa yi masa dariya wannan haramu ne idan kai haka ka tabar dan uwanka musulmi shine yace wala yakhzuluhu kada ya tabar da shi sai yace wala yahqiruhu manzo Allah yace kuma kada ya wulakanta dan uwansa musulmi duk abinda ka san in kai ta fuskar fada ko aiki akwai wulakantawa ga dan uwanka musulmi to haramu ne domin yana daga cikin manyan laifuka musulmi ya wulakanta dan uwan shi musulmi shine nan yace wala ya haqiruhu kada wato ya wulakanta shi kenan duk abinda ka san akwai wulakanta musulmi sawa'an fada ne ko aiki to haramu ne sanan manzo Allah sai yake fada at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi manzo Allah yake cewa tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake manzo Allah sai yake nuni zuwa kirjin shi ma'ana a zuciya yake haka ne tsoron Allah a zuciya yake sanin abin da ke cikin zuciyar bawa wannan ku yake banta da Ubangiji subhanahu wataala an gane ku amma in takawa ta samu zama a cikin zuciyar bawa to zaka ga gurabinta sun bayyana a zahirin jikin shi a gaban shi dan haka masu kafa hujja a cewa ai tsoron Allah ba a dage wando ba yake da barin gemu da aswaki wannan magana ce ta banza inda a ce shi da yake fadar haka a zuciyar tashi akwai takawakin to da ya dage wandansa kuma da ya bar gemu saboda dage wando karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce barin gemu umarni ne karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aswaki karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kaga mutun yana sheke ayar shi yana abin da ya ga dama sai ya ringa wadan ya burge mu tsoron Allah a ge mu yake to kai inda kana da shi da ka bari to dan haka shine anan manzon Allah yace attaqwa ha huna tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake manzon Allah sai nuni izuwa wato zuciyar shi in taqwa ta samu zama a zuciyar bawa to zaka ga alamominta sun bayyana a zahirin jikinsa manzon Allah sai yace bi hasbi mir'in min ash-sharri an yahqira akhahul muslim manzon Allah yace ya ishi mutun sharri da mugunta wulakanta dan uwansa musulmi duk wani abin sharri da mugunta mutum a ce ya wulakanta dan uwansa musulmi babu sharrin da ya wuce haka wal iyazu billahi shine yace bi hasibi mir'in min ash-sharr ya ishi mutum sharri da mugunta a ce ya wulakanta dan uwansa musulmi kaga wannan gaba tana nuna mana girman laifi na wulakanta musulmi haramun ne duk abin da ka san in kai akwai wulakantawa ga dan uwanka musulmi ta fuskar fada ko aiki baya halatta sai ce kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu maza Allah yace dukkan musulmi ga dan uwansa musulmi manzon Allah ya ce haramun damu zubar da jininsa manzon Allah ya ce haramun ne wa irduhu da cin mutuncinsa wa maluhu da dukiyarsa in aka ce wannan dan uwanka ne musulmi to ka tabbata jinin shi haramun ne ka zubar masa haramun ne zubar da jinin mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda thalathi at-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wa tarik li-dinihi al-mufariq lil-jama'a shine yace haramun damu zubar da jininsa haramun ne wa irduhu wato da cin mutuncinsa wa maluhu da dukiyarsa wanda waɗannan abubuwa uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jimulce mana a cikin wannan hadisi suna daga cikin ad-daruriyatul khams abubuwa biyar wanda kiyaye su wajibi ne farko shine addini saboda kiyaye addini Allah ya shar'anta duk wanda ya ridda a sare masa wuya abu na biyu hankali saboda kiyaye hankali Allah ya haramta kayan maye abu na uku wato rayuwa saboda kiyaye jinanan jama'a Allah ya shar'anta kisasi shine sakayya yadda kai ai maka na hudu wato mutunci saboda kiyaye mutunci Allah ya shar'anta haddi na kazafi idan kama mutun kazafi kace wani mazinaci ne aka ce ina shaidu ka kasa kawo shaidu bulala 80 za a yi maka domin kana nihin ka daudada masa mutunci ko kace wani ai barawo ne to ai na yi sata kawo shaidu idan maka kawo shaidu bulala 80 za a yi maka ka masa kazafi kana nihin ka daudada masa mutunci saboda a kiyaye mutuncin jama'a Allah ya shar'anta haddi na zina abu na biyar shine dukiya saboda kiyaye dukiyar jama'a Allah ya shar'anta barawo in ya saci wani gulgudu na dukiya a yanke masa hannu to dan haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke manya musamman mu musulmi tsakanin mu junan mu da juna haramun ne mu zubar da jinin junan mu haramun ne mu ci mutuncin juna haramun ne mu ci dukiyar ƴan uwan mu ba ta hanyar da ya halatta a shar'ance don haka Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wannan yana daga cikin hudubar bankwana a hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a hajjin sa na bankwana yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Maza Allah yace ku saurara, lalle jina nan ku da dukiyar ku da mutuncin ku, maza Allah yace haramun ne tsakanin ku, haramun ne akan ku a wannan gari na ku, a wannan wata na ku. To dan haka shine anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana musulmi game da dan uwansa musulmi, jizbar da jininsa haramun ne, mutuncinsa haramun ne, dukiyarsa haramun ne. Sai yace inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, lalle Ubangiji ta'ala baya kallon gangan jikinku. Lafazin ajsad jam'i ne na jasad, ma'anar jasad shine aljism, wani kyawun jiki cewa kai kiba-kiba ne ko ramamme ne ko kuma fari ne ko baki ne ko kyakkyawa ne ko mumuna ne, wannan duka Allah subhanahu wata'ala baya kallon sa. Wala ila suwarikum, ko wata surar jikinku, ma'ana kulliya da mutum yake da wasu abubuwa na nihin ya kayatar da jama'a, wannan duka Ubangiji ta'ala ba ruwan shi da shi. Walakin yanzuru ila qulubikum, sanidi iya abinda Allah yake kallo game da ku bayinsa shine zukatanku da ayyukanku. A gangan jikin dan adam mahalli wanda yake daya daya wanda Allah subhanahu wata'ala yake kallo ita ce zuciya, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ala wa inna fil jasadi mudga idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Manzo Allah yace ku saurara, a gangan jikin dan adam akwai wata ilkaramar tsoka. Manzo Allah yace in ta gyaru ta yi kyau, sauran gangan jiki gaba ɗayan sa yayi kyau. In ku ta baci, manzo Allah yace gangan jiki gaba ɗaya ya baci, ba shi da amfani. Kaga wannan jan hankali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa mu kula da gyaran zuciyar mu a farko kafin gyaran zahirin jiki, domin batini zuciya ita ce mahalli daya daya wanda Allah subhanahu wata'ala yake kallo game da bayinsa. Sana abu da biyu sai ce wa a'malikum, da ayyukanku, duk wani aiki da kuke aikatawa Allah yana kallo aikin kun yi dan shi ko kuma kun yi dan jama'a dan a fada. In ka yi dan shi ka samu sakamako a gunsa ko mun kankantar aiki a gobe kiyama, domin aiki na kwarai na alkhairi wanda aka yi dan Allah, Allah baya tuzurtar da shi. Amma duk abin da zaka yi in dan mutane ne dan su fada, to bakin iya jama'ar in ma ɗayan bi ne su fada ko kuma su ki fada, mutun nawa yayi abu dan ya burge jama'a kuma ya kasa burge su, kaya abu wai dan jama'a su fada sai su maida ka kamar an shuka dussa, kamar ma baka yi ba. Amma duk abin da kai dan Allah, to wannan baya tuzarta. Da haka Ubangiji ta'ala ya fada, man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kasance yana nihin magaggauciya ita ce duniya da aiki na lahira shine aiki na ibada, Ubangiji ta'ala yace ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, za mu gaggauta masa a duniyar abinda muke so ga shi wanda muke nihin gaggauta ma. Kaga ba abinda kake so ba, a abinda Allah yake so. Da yawa mutum yakan yi dan saboda duniya mutane su fada, to idan Allah bai so su fada ba, ba yadda za a yi su fada, kai wahala kai abunza. Sai yace summa ja'alna lahu jahannama, amma kuma za mu kebance masa wutar jahannama yaslaha mazmuman madhura, ita zai shiga ya kunu a cikin ta yana abun zargi abun nisantawa gaban jin kan Allah subhanahu wata'ala. Sai yace amma wa man arada al-akhirata, duk wanda ya nufaci gidan lahira yayi dan Allah wasa'ala hasa'aha yayi aiki saboda ita, aikin ta wanda ya dace da ita, aikin da ya dace da gidan lahira shine aikin da ya cika sharadi biyu, yi dan Allah ko yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine aikin da ya dace ma lahira kai dan Allah, dan neman sakamakon sa kuma kai kokarin dacewa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa sa'ala hasaiha sai yace wa huwa mu'min hali yana mai imani da ubangijin sa sai yace fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wadannan sune aikin su ya zamanto abun godiya akan sa abun karba abun Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu a cikin su dan haka shine anan yace inna Allah la yanzuru ila ajsadikum ubangiji ta'ala baya kallan wato gangan jikinku kenan abubuwan da kuke na gangan jiki ubangiji ta'ala duka ba ruwan shi da shi wala ila suwarikum ko wata surar jiki ka bayyana cewa kafi kowa kyau kafi kowa kulliya kafi kowa iya tafiya da sauransu wannan duka Allah baya ba ruwan shi da shi sai yace walakin yanzuru ila qulubikum sanadi iya abinda Allah yake kallo game da ku bayin sa zukatanku wa a'malikum da ayyukanku an gane ku dan haka zuciya idan tayi muni dan zahirin jiki yayi kyau wannan banza ne kamar yadda wani malami yake cewa jamalul wajhi ma aqbihi nuqusi ka kindilin ala qabril majusi kyawun huska tare da mummunar zuciya wannan tamkar hutula ce akan kabarin ba ma guje me zai amfana da hasken kamar misali masaici a zo a yi mata fenti an gane ku menene amfani masaici fa kuma an zo an yi mata fenti kaga kenan kar a tona cikin kenan banza ne wannan fenti da aka yi babu wani daraja da kima da zai kara mata a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa la tahasadu kar kuma junanku hasada wala tabaghadu kar ku yi kiyayya da juna wala tajassasu kar ku ringa bibiyar aibukan jama'a ku ringa bincike game da laifukan su wala tahassasu kar ku ringa kokarin jin zancen mutane alhali suna kin jin zancen su wala tanajasu manzo Allah yace kuma kar kuma junanku ingiza mai kan turuwa Allah ne ku shine ake kira annajash wanda asalin kalima ta annajash a larabci shine al-ithara ma'ana kafurci ko abu ka kado shi kamar yadda misali mahurauta idan sun jera mun kurege yaya suke sai dai ya tsankalo shi shi kuma dai ya tsare da sanda yana kadowa sannan sai ya bige hanci to shine ake kira annajash wanda annajash wani nau'i ne na ciniki a Hausa ana kiran shi ingizale kan turuwa shine ma'ana ka taya kaya ba da nihin sa ya ba domin ka rudu wani ya kara kawai kaga mutun ya zo ya tsaya akan kaya yana so ya saya kai kuma baka da nihin saya sai ka zo ka ce na saya jika goma kai kuma alhali ba sai ya ba zakai dan dai ka rude shi ya kara wanda galibin irin wannan yana kasancewa musamman a kasuwar dabbobi da zaran ka zo ka tsaya akan dabba kawai sai ka ji ya zo ya taya an saida mu jika 40 shi kuma alhali kwata kwata ragon ba zai wuce ba jika 30 ko 35 so yake ka kara in ka kara wai kuma sannan daga bayan an saida shi kuma ya zo ya karbi wani abu wai a hudda shi wali yazi billahi haramtaccen ciniki duk abinda ka san baka nihin saya ka taya wannan abu dan dai ka rudu wani ya kara wannan haramun shine ake kira annashash ingiza mai kan turuwa manzon Allah yace wala tanajashu kar kuma juna wato shine ingiza mai kan turuwa ku taya kaya ba da nihin saya ba domin ku rudi wani ya kara haramun ne sannan sai yace wa kunu ibadallahi ikwana manzon Allah yace ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna masu kaunar juna masu tausayin juna masu taimaka ma juna masu soma junan su alkhairi manzon Allah yace ku zamanto haka wa fi riwayatin aw ta riwaya manzon Allah yace la taqabu kar ku yanke alaka da juna duk rashin zutuwar da kuka samu tsakaninku mu'minai haramun ne ku yanke alaka da juna kace ba ni ba shi har abada ko a lahira kar Allah ya hada ni da shi haka wani yake fada wai shi yayi fushi wai ko a lahira kar Allah ya sa wai ko mutuwa na yi kar ya zo ta'aziyya yadda ka san wannan dan uwanka ne ciki ɗaya kuka fito da shi, to haramun ne ka yadda baka yanke alaka kwata kwata tsakaninka da shi, haka dan uwanka musulmi bayya halatta ka yanke alaka kwata kwata da shi. Wala tadabaru, manzo Allah yace kar ku ba junan ku baya ku ringa gaba. Wala tabagaru, manzo Allah yace kar ku yi kiyayya da juna. Wala tahasadu, kar ku ma juna hasara. Wa kunu ibadallahi ikwana, manzo Allah yace ku zamanto bayin Allah in uwan juna, masu kaunar juna, masu tausayin juna, masu taimaka ma juna. Wa fi riwayatin, a wata riwaya manzo Allah yace la tahajaru, kar ku kaurace ma junanku, kai ka kaurace masa shi ya kaurace maka, kowa wai ya shiga sha'aninsa, wannan haramun ne baya halatta. Kaurace ma juna ayi gaba baya halatta, haramun ne. Sama da kwana uku haramun ne. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'dhi, manzo Allah yace kar junanku ya kulla ciniki akan cinikin juna. Misali dan uwanka musulmi ya zo ya taya kaya, an gane ko, an ce masa ya kara, shi kuma yana cewa a inda an sallama mun haka in biya, to haramun ne kai ka zo ka shiga cikin wannan ciniki. Sai ka yi hakuri, in ya fita ya fasa, sannan kai ka zo ka shiga, an gane ko. In dai dan uwanka musulmi ya zo ya taya kaya, to haramun ne kai ka zo ka ce a ni na kara, ni da a saida mun shi kaza. Sai ka yi hakuri ka koma gefe. In ba a sallama masa ba ya yi gaba, to in ya so kai kuma sai ka zo ka kara, in an sallama a sayar baka. Amma yana cikin ciniki, shi yana cewa a sallama masa, shi kuma mai kaya yana cewa kara, kai ka zo ka ce a ni na saya kaza, haramun ne. Haka yana daga cikin ma'anar kulla ciniki akan cinikin juna. Dan uwanka ya zo nan shagon makwabcinka, yana bukatar kaya, ka zo ka kamo shi, zo mu tafi shagona, akwai wanda ya fi shi kyawu, zan sayar maka shi da rage, haramun ne. Ko kuma kaga ya zo ya taya kaya suna magana, sai ka zo ka ce masa zo mu tafi in kai ka wuri kaza, zo in je in saida maka, haramun ne. Micece illar ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana haka? Saboda abu ne wanda yake haifar da gaba da kiyayya tsakankanin jama'a. Duk abin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakankanin mu'minai haramun ne. Yanzu ka kaddara cewa ka zo ka taya kaya, kana bukatar kayan nan a sallama maka, kawai sai ya zo ya ce ni na saya kaza, menene zai biyo baya tsakaninka da shi? Ko kuma mutum ya zo yana bukatar kayanka zai saya, wani ya zo ya kama shi ya janye shi, zo nan zo nan, zo in saida maka. To dan haka wannan gaba tana tabbatar mana muminai haramun ne junansu ya kulla ciniki akan cinikin juna. Kenan sai in shi dan uwan naka ya bari ya fasa, sannan kuma kai ka zo ka shiga. Amma matukar yana cikin ciniki, yana famar a sallama masa, shi ko mai kaya yana famar ya kara, to haramun ne wani ya zo ya shiga. Kenan sai idan shi ya bari ya ja da baya. Al-Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi da dukkan waɗannan riwayu da malam ya kuro su a ƙarƙashin wannan babu. Malam ya ce wa rawal Bukhari wa aktharaha, Al-Imamu Bukhari ya rawaito mafi yawan wato waɗannan riwayu. Sannan hadisi na gaba hadisin Muawiya, Allah ya kara masa yadda, na fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada innaka inittaba'ta awratil muslimina, manzon Allah yake cewa in kai ka ringa bibiyar aibukan jama'a kai a matsayinka na shugaba, manzon Allah yace afsadtahum, ka bata su gaba daya. In dai kana kokarin sai ka san laifukan jama'a, kana bin aibukan su, to zaka bata jama'a gaba daya. Au kitta an tufsidahum, manzo Allah yace ko kuma ka kusa ka bata jama'a gaba ɗaya, ka warga zakoma. In dai kullun kai kawai bibiya kake so, kake ka samu mutum da laifi, to ka bata jama'a ko kuma kwata kwata ka kusa ka bata su. Wal iyazu billah, shi abinda ake bukata ga mu'minai shine amana, amincewa da juna. Ka amince da dan uwanka musulmi, sai idan abu ya bayyana in abu ya bayyana kuma sai ka tsaya kai nazari tana iya yuwa akan kuskure ne ka bashi uzuri in lamari ya maimaitu sannan kuma ka san matakin da zaka dauka al-imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi da dangane ingantacce malam yazo da wannan hadisi domin fa'idan tadda mu bibiyar aibukan jama'a haramun ne shine ake kira at-tajassus kuma wannan hadisi yana tabbatar da duk wanda yake shugabantar jama'a haramun ne ya ringa rahoton jama'a kamar shugaba wanda misali shugabanci na kololuwa ko shugabanci na wani bangare aka baka kai ne shugaba a ma'aikata kaza to ka ringa rahoto kana bibiya so kake ka samu ma'aikacin da yake karkashin ka da kuskure da wani aibi haramun ne in ma wani zai ringa dauko rahoto ya kawo maka ka kuɗe shi kai da kanka ka ringa bibiya ko cikin dare ko kuma ka ringa rikida ka canza kama ka ringa bibiya ka ga wai me ake yi ko ka ringa irin wannan zawwa ta baza ta kai tsaye kana neman ka samu mutane da kuskure haramun ne baya halatta sanan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake fada an zo da wani mutum sai aka ce da shi haba fulanun taqduru lihiyatuhu khamra ai wane ne gemun shi ga sai diga yake da giya an gane aka zo da shi aka ce masa kaga wane ga gemun shi ai mun gan shi gemun shi sai diga yake da giya ya sha giya har gemun shi ma'ana ya jika da giya sai diga take faqala sai yace inna qaduni hina an at-tajassus Abdullahi dan Mas'ud yace mu an hane mu game da bincike game da aibukan mutane mu ringa rahoto an gane ba a gaban jama'a ba yi shagiyar shi labewa yayi sha ko kuma ku je ku kamo shi ku zo ku ce wai ga yayi wai gemun shi yana diga da giya yace walakin sanade in yazhar lana shay'un na'khudh bihi in lamari ya bayyana gare mu shine zamu yi ruko da shi amma in mutum boyewa yayi aibu yayi abin shi tsakanin shi da Allah mu ba a samu ba cewa mu je mu ringa bincike mu ringa rahoton mutane a wannan haramun ne amma in ya sake ya bayyana to abin da ya dace na doka shi zamu zartan masa shine yace walakin in yazhar lana shay'un sanade in wani abu nashi na aibi ya bayyana na akhuz bihi zamu kama shi da laifi amma abin da ya buye wannan ba namu bane ba zamu ringa bincike muna rahoton mi mutane suke yi dan ne kawai mu same su da laifi a takaice wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake tabbatar mana rahoton jama'a bibiyar aibukan su haramun ne kuma duk wanda yazo da da'awar akan wani yayi rahoto ai ya samu wani kaza yake aikatawa alƙali baya karbar wannan da'awa ta shi kace ya ai da naji na same shi a kuwe ya labe bayan kaza yana kaza to wannan da'awa ba a karbar ta oyi waye waye ce ka je ka yi bincike sai ka samu shi in yayi abu a fili Allah ya sa lamari ya bayyana aka damke shi kuma abin da ya dace da shi na hukunci ai masa al-imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi da dangane akan sharadin bukhari da muslim a takaice hadisi ne sahihi ne insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك